sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Sarfilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Lahadi 9 ga watan Mayu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Sarfilu da kanin labarai.
Wata fashewar bom mai karfin gaske a jiya Asabar kusa da makarantar ƴan mata a Kabul na kasar Afghanistan ta kashe kalla mutane 50. Cibiyar jin haƙƙin da ke bibiyar cutar coronavirus ta ce ta samu sabbin kamuwa da cutar har miliyan 157.7 a faɗin duniya yau Lahadi. Zaftarewar ƙasa a wata mahaƙar zinariya ta kashe aƙalla mutane 15 a arewa maso gabashin Gini, in ji gwamnati a yau Lahadi.
To, kanin labaran kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji cewa an yi wani babban taro kan yadda 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje ke fama da rashin ingantaccen taimako a jakadance.
'Yan Najeriya mazaunan ƙasashen waje sun bayyana irin yanayin da suke samun kansu sakamakon jinkiri daga ofisoshin jakadancin Najeriya waɗannan ƙasashe.
Za a ji cewa malamai na cewa ba laifi bane a yi kaffa-kaffa yayin da ake gudanar da ayyukan ibada na goman ƙarshe saboda dalilai na tsaro.
Ga ka'idar mu ta musulmi ta yadda da ƙaddara, bisa yadda duk Allah ta'ala ya tsara al'amari, to za mu yadda da haka nan.
Sannan za a ji cewa manoman shinkafa a Najeriya sun yi gargaɗi kan illar sakin shinkafar ƴan sumogal da aka yi ta kamawa.
Indai har hakan za ta faru, to mu kuma investment mu, ko in ce kuɗaɗen hannun jari da muka saka a cikin wannan harka, za ta zama ta lalace. Indai shinkafar waje za ta dinga shigowa ta fasa ƙauri.
Kamar kowace ranar Lahadi, yau ma Shamsi Hamza Ibrahim na tafa da shirin nan nata na matasa a duniyar gizo. Za a kuma ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email. Muna kuma tafa da falalar Ramadan, albarkacin wata mai tsarki na Ramadan. Amma yanzu sai a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Wata fashewar wani bom mai karfin gaske jiya Asabar kusa da makarantar ƴan mata a Kabul na kasar Afghanistan ta kashe aƙalla mutane 50 tare da jikkata wasu sama da 100. Ma'aikatar cikin gida ta ce tana sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu. Harin bom ɗin na maraice ya faru ne a unguwar da mabiya 100 kashi a suka fi yawa a garin Dash Ibarchi. Kakakin ma'aikatar cikin gida ta Afghanistan, Tariq Aryan, ya ci galibin yara matasa na daga cikin waɗanda abin ya shafa. Waɗanda suka shirya lamarin sun ce harin ya fusata mazauna yankin, waɗanda suka kai wa motocin ɗaukar marasa lafiya hari, lamarin da ya kawo cikas ga aikin ceto, saboda sun fusata da gwamnati saboda gazawarta na samar da ingantaccen tsaro. Cibiyar Johns Hopkins da ke bibiyar cutar coronavirus ta ce ta samu sabbin kamuwa da cutar COVID-19 har miliyan 157.7 a faɗin duniya a safiyar yau Lahadi, waɗanda cutar ta kashe kuma kimanin mutane miliyan 3.3. Yau Lahadi, ƙasar ta India ta samu sabbin kamuwa da cutar sama da 403, kuma sama da mutane 4000 sun mutu a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Masana sun ce akwai yiwuwar ba kirga daidai ba. Prime Minister India Narendra Modi bai sanya takunkumi a duk faɗin ƙasar ba don taimaka wajen hana yaɗuwar ƙwayar cutar coronavirus ba. Duk da kiraye-kirayen da 'yan siyasar jami'an kiwon lafiya ke yi, wasu ƙananan hukumomi sun shirya takunkumi a yankunan da ke ƙarƙashin ikonsu. Martanin da gwamnatin Myanmar ta nuna game da shirin da ta amince da shi tare da makwabtanta na yanki don fitar da ƙasar daga cikin halin durƙushewa yana haifar da shakku game da ƙudurin mulkin na cika alƙawarin da ta ɗauka nan ba da jimawa ba. Tun lokacin da sojojin Myanmar suka hanɓarar da zaɓaɓɓiyar gwamnatin farar hula a ƙasar ranar 1 ga watan Fabrairu, sojoji sun harbe tare da kashe ɗaruruwan yawancin masu zanga-zangar lumana da ba sa ɗauke da makami, tare da tura dubban mutane zuwa makwabtan India da Thailand da neman mafaka. Jami'an Majalisar Ɗinkin Duniya da wakilai suna gargaɗi game da tashin hankalin da ke faruwa. A wani yunkurin kiyaye rikicin daga cigaba da dagulewa, shugabannin kungiyar mambobi goma na kungiyar kasashen kudu maso gabashin Asiya waɗanda suka haɗa da Myanmar sun haɗa a Jakarta ta Indonesia a ranar 24 ga watan Afrilu da shugabannin juyin mulkin Min Aung Hlaing. Wata sanarwa da shugaban kungiyar na yanzu Brunei ta ce shugabannin sun cimma yarjejeniya guda 5 gami da kira ga a kawo ƙarshen tashin hankalin nan take da tattaunawa tsakanin dukkan bangarorin da abin ya shafa.
An jima kaɗan, Sarfilo zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda aka yi wani babban taro kan irin matsalolin da 'yan Najeriya mazauna ƙasashen waje kan fuskanta saboda rashin cikakken taimako daga ofishin jakadancin ƙasar, wanda na baya-bayan nan shine batun sabunta takardu. Daga Abuja ga Halima Abdulrauf da cikakken rahoton.
Taron karawa juna sani da hukumar NITCOM ta kaddamar da ya samu halartar masu duwa da tsaki kama daga ministan ma'aikatar ayyukan cikin gida Rauf Arebeshola, karamin ministan harkokin waje Zubairu Dada, shugaban NITCOM Abike Dabiri Erewa, 'yan Najeriya mazaunan kasashen waje da suka kunshi ma'aikata da mayan kasuwa, inda aka tattauna batutuwa da suka zamo ruwan dare ga 'yan Najeriya mazaunan kasashen waje da dama da ma bayyana tsarin samun mafita ga matsalolin. 'Yan Najeriya mazaunan kasashen waje kama daga Qatar, Saudiya, Brazil, Amurka, Birtaniya, Faransa, Jamus da dai sauransu sun bayyana irin yanayin da suke samun kansu a kasashen da suke zaune, musamman idan wa'adin sabunta fasfodinsu da shaidar zama ya cika su samu sun sabunta ba akan lokaci sakamakon jinkiri daga ofisoshin jakarancin Najeriya waɗannan kasashe, kamar yadda suka yi ta fuskanta musamman a baya-bayan nan inda suka buƙaci gwamnati ta samu mafita mai ɗorewa.
Since October last year up until now, we have about 1,500 Nigerians who have registered for passport, including newborn.
A yayin jawabi a lokacin taron, Minista Rauf Arebeshola ya bayyana cewa baya ga samun koke-koken 'yan Najeriya mazaunan ƙasashen waje da ke fama da matsalolin sabunta fasfo ɗinsu, musamman a ƙasashe da annobar coronavirus ta fi ƙamari, ma'aikatar ayyukan cikin gida tare da haɗin gwiwar hukumar kula da shige da fice na Najeriya wato NIS ta kaddamar da fasfon yanar gizo na wucin gadi da zai taimaka wajen shigowa gida daga bisani duk mai bukata ya sabunta fasfo dinsa a Najeriya yayi hakan.
We are taking include A, the recent launch of electronic temporary passport. This replaces the former emergency travel.
Shima karamin ministan harkokin wajen Najeriya Zubairu Dada ya jaddada mahimmancin jawo hankulan 'yan Najeriya mazaunan kasashen waje da aka kiyasta sun dara miliyan 17 su fada da bada gudunmuwar su don zai taimaka wajen kawo ci gaba da gina kasar, musamman a wannan lokaci cike da yanayin matsin tattalin arziki.
The population of Nigerians in the diaspora, I understand, put at conservatively about 70 million, and we value them as real catalysts for economic development of our country.
Abike Dabiri Erewa da ke zaman shugaban NITCOM ta jaddada mahimmancin gudanar da irin wannan taro na karawa juna sani, tana mai cewa taron zai bada damar ci gaba da tattaunawa da 'yan Najeriya mazaunan kasashen waje sakamakon yadda Najeriya ke bukatar 'yan kasar ta wajen samu ci gaba, musu ma na bukatar kasar su a duk kasar da suke zaune. An daidade yana kai ruwa rana tsakanin gwamnatin Najeriya da 'yan kasar mazaunan kasashen waje kan batun rashin inganta yanayin sabunta fasfo da sauran wasu ababen da ya kamata ofisoshin jakarancin Najeriya a kasashen waje su riƙa yi wajen sauƙaƙawa 'yan ƙasar da ke ayyuka da rayuwa a can. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Halima, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Sarfilo da ci gaban labaran duniya.
Zartarewa ƙasa a wata mahaƙar zinariya ta kashe aƙalla mutane 15 a arewa maso gabashin Gini, a cewar gwamnati a yau Lahadi. Lamarin ya faru ne a jiya Asabar a lardin Sungwiri, mai nisan kilomita 800 daga babban birnin Conakry, yankin da ke da wasu manyan wuraren haƙar zinariya. A cikin wata sanarwa, gwamnati ta ce ta fara bincike. An gano garwakin waɗanda suka mutu ko mata bina daga cikin waɗanda suka rasa rayukan nasu. Wani manazaunin yankin ya faɗa ta wayar ho wanda ke magana da sharadin a sakai sunansa. Raguwar tarkacen rokar ƙasar China ya sake shigowa duniya a yankin tekun India, a cewar kafofin yaɗa labaran ƙasar China. Raguwar tarkacen rokar ya lalace da zarar shigowarsa yanayin duniya. Masana sararin samaniya ba su da tabbas game da wuri ko yaushe tarkacen zai sauka da kuma abin da zai faru yayin sauka. Akwai jita-jita cewa tarkacen na iya sauka a ƙasa wanda zai iya cutar da mutane da muhalli. Tarkace daga rokar ya sauka ne a tekun India kusa da Maldives bayan dawowarsa da misalin karfe 2:30 na rana, a cewar kafofin watsa labaran ƙasar China.
A gaida Sarfilu da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan Niger muka nufa, inda malamai da sauran jama'a, musamman ma waɗanda ke wajejen kan iyakar Najeriya, ke bayyana ra'ayoyinsu game da yadda rashin tsaro ke sawa ake takaita ayyukan ibada na goman ƙarshe. Daga birnin Gwanni ga Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton.
Akan iyakar Niger Najeriya, kamar a wurare dama arewacin tarayyar Najeriya, jama'ar musulmi sun koka da rashin samun damar yin salloli na darairayi goma na ƙarshen azumin saboda tsaro. Kar masu garkuwa da mutane su fake da wannan lokacin domin sace jama'a. Malam Salahuddin ɗaya ne daga cikin manyan malumma addinin Islama na Illele Local Government.
Gaskiyar magana ba ƙaramin rashin jin daɗi muka samu kawunanmu a ciki ba na rashin hitowarmu lokutan da mun kasaba duk shekara domin gabatar da tahajjudi a cikin wayannan kwanuka masu albarka na wannan wata mai albarka. Sai dai ga ka'idar mu ta mu musulmi ta yadda da kaddara, bisa yadda duk Allah ta'ala ya tsara al'amari, to zamu yadda da haka nan. Wanda inda an ka hito, wanda duk ya san inda duk goma na Ramadan suka fara, to zai dauki kaman ma swahiya ake ciki, yadda masallatai muka cika manya da ƙanana, maza da mata. Amma saboda wannan rashin tsaro da hirgici da Allah ta'ala ya jarrabe mu da shi, gaskiya bana jagorori na addini su haga dacewa to al'umma musulmi su ci gaba da tarawihinsu.
A nasa bangaren Alhaji Usman Giwa, ɗaya daga cikin dattawan Illele Local Government kuma dan siyasa, ya ce fatan su Allah ya kore musu wannan musibar.
Da yake haka mun ka samu kanmu bisa ga sha'anin tsaro, lalle gaskiya haka ne. Idan abu an kace ana yin shi cikin kwanciyar hankali, abin ya gagara zama cikin kwanciyar hankali, to kara ka yi shi inda za ka iya samun salama. Ma'ana mutane su tsaya cikin gidaddajen su roƙi Allah, da yake Allah ya yi alƙawarin daure shedan da shedanu a cikin wannan watan domin bayu ne su samu dama ta bauta mishi. Muna kira roƙon Allah, muna kira ga al'umma da su ci gaba da roƙon Allah dare da rana. Allah Ubangiji ya yi muna maganin wannan bala'i da wannan musiba da muke ciki.
Daya daga cikin abinda ke jan hankali a baya-bayan nan shine so mashiga lokacin damana da noma a 'yan kwanakin nan masu zuwa, idan Allahu ya kai mu, inda masu gonakai nesa ga garuruwa ke cewa yana da wuya a tafi noma nesa ga garuruwan da suke kusa gare su, don shakkar masu wannan azzalumar wani ƙwarar satar jama'a. Sai dai Alhaji Usman Giwa ya ce dole ne fa a yi noma domin talaka ba shi da zaɓi.
Maganar noma mutanen mu za su yi su yi noma, magana kaji kana jin tsoro in an ce
kuma wanda an nesa ta gona ce ta
gari, to gona ka tana nesa ga gari, ai dai sai ka yi noma tunda baka zama an tsoratar da kai nan sallah ta gagari ka kuma noma shi gagari ka, da mun roki Allah da duk abin da ka ba mu tsoro to Allah shi ba shi tsoro.
Haruna Mamman Bako na birnin Gwanni, sashen Hausa na muryar Amurka, daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna, daga Niger kuma bari mu sake kadawa Najeriya, inda manoma musamman ma na shinkafa ke gargadi kan sakin shinkafar da aka yi ta kamawa daga hannun 'yan Sumogal. Hassan Maina Kaina, gare ka.
Tun dai bayan da gwamnatin tarayya ta kaddamar da shirinta na ganin Najeriya ta samar da abinci a cikin gida musamman shinkafa, aka yi ta ɗaukar matakai don tabbatar da hakan, kamar rufe kan iyakokin kan tudu, hana fasa ƙwabarin shinkafa da sauransu. amma duk da matakan da gwamnatin ke dauka sai gashi wasu yan kasuwar na shigo da shinkafar ta haramtacciyar hanya. Al'amarin da ya sa hukumar custom ta kai samame a kasuwar Oja Oba da ke birnin Badun, inda aka kwace irin wannan shinkafa da aka shigo da ita ta haramtacciyar hanya har kimanin trailer 8. Wannan kuma na zuwa ne wata daya bayan da jami'an custom din suka yi irin wannan samame a kasuwar Bodija, kamar yadda kamfanin dillancin labaran Najeriya NAN ya ruwaito. Wannan batu dai ya ji hankalin majalisar dattawan Najeriya.
So, Mr. Chairman, distinguished colleagues, I think men of Nigerian customs also owe Nigeria.
Sanata Kola Balogun kenan, mai wakiltar kudancin jihar Oyo, ke gabatar da korafi a gaban majalisar. Akan yadda ya ce custom sun kwace shinkafar da aka yi fasa kaburinta, inda a ƙarshe majalisar dattawan Najeriya ta nemi a maidawa ‘yan kasuwar shinkafarsu nan da sati biyu. To sai dai kuma wannan kuduri bai wa kungiyar masu sarrafa shinkafa ta Najeriya daɗi ba, har ma sun kira taron manema labarai a nan Abuja. Ga ma kaɗan daga cikin abubuwan da wasu jami'anta suka shaida mani.
Sunana Alhaji Abbadan Tata, ni ne MD na Fursa Foods Limited wanda suke producing Fursa Crown Rice a Kano, Najeriya. To wannan abu gaskiya ya so sa mana rai, sai muka ga in dai har hakan za ta faru, to mu kuma investment mu ko in ce kudaden hannun jari da muka saka a cikin wannan harka za ta zama ta lalace. In dai shinkafar waje za ta dinga shigowa ta fasa kauri, to ba yadda za a yi mu kuma mu iya, you know, sarrafa tamu mu sai da ita.
Sunana Sadiq Kasim, jami'i a kamfanin Wakot Rice da ke Argungu, kamfani da yake sarrafa shinkafa a Kebbi State, jihar Kebbi, Najeriya. Fasa kauri abu ne da ya shafi ko wace kasa a duniya, kuma duk inda ake yin shi ba a so. Yana tauye tattalin arziki, yana karyar da tattalin arziki, yana rusa masana'antun da suke cikin kasa. A yau mun san cewa kowace gwamnati a duniya tana iya kokarinta ta hana yin shi, kuma mu ba za mu ce mun hana a yi cinikayya tsakanin kasa da kasa ba. Abinda nake so shine in za a yi cinikayya tsakanin kasa da kasa a yi shi ta hanya halaliya, ba ta fasa kuɗi ba. Ko da shinkafa ce, ai mun faɗa tuntuntuntuni ma idan za a kawo shinkafa a shigo da ita ta hanya halaliya, mun bigi kirji za mu iya taka kara da su a kasuwa. Menene suke da shi wanda bamu da shi? Injinan sarrafawar ne, kyan shinkafar ne, duk za mu iya.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne yadda Najeriya za ta daidaita manufofinta na shigo da abinci da kuma samar da abincin, domin kada a samu illa ga muradin ƙasa. Hassan Mainakaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Hassan, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a kodayaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Gare ku masu sauraro, tare da fatan ana cikin ƙoshin lafiya. Shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kamar koyaushe, sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim, jagoran shirin. Madalla, yayin da ake shirin bankwana da azumin watan Ramadana, matasa maza da mata daga sassa daban-daban a Najeriya sun da kofa wajen tallata hajarsu ta kafafen sada zumunta, musamman don sauƙaƙawa kai da rage cunkoso na zuwa kasuwanni a lokutan bukukuwa kamar sallah. To dangane da hakan, shirin ya zanta da masu ire-iren wannan kasuwanci da masu siyan da ke bi ta kafafen sada zumunta.
Muhammad Adam, wato CEO in MJ Collections Fabric. Gaskiya dai a matsayina na ɗan ƙaramar ɗan kasuwa, kuma wannan cinikin sallan za mu iya cewa alhamdulillahi ba sai na buɗe shago ba, yanar gizo ya zo da muhimmin sauki sosai, ya kuma zo da alfanu sosai ta hanyar cewa ba sai na fita da kayana kowa ya gani ba. Asali ciniki ni da mutane, ba sai na yi a gari ɗaya ba. Idan duk inda na tura hotunan kayayyakina social media ɗin nan, duk wanda ya gani a page na zai zai biyo ni yana son hoton sannan za ni ciniki zan sa dan riba na wanda ba lalle ne na ganshi ba ban san shi bai san ni ba ba gari daya muke ba zan yi mishi delivery ta hanyar turawa ta mota zai je ya same shi gaskiya ba karamin sauki yazo da shi ba yanzu hotuna kawai su suke siyar da kaya to duk wanda yake da interest zaki siya sa nan banki zai biyo ki za ku yi ciniki zaki sa dan riban ki zai tura miki kuɗin shi zaki siya zaki tura mishi zai kuma karba duk inda yake kuma yawanci zaki ga idan muna yi delivery din mu wani zaki ga idan ya shahara ma zaki ga free delivery ne ko ina yake
sunana Aliyu Musa Ali wanda aka fi sani da Haider CEO kuma na Haider Real Boutique kamar wannan shekara dai bamu taba samun ciniki wanda baka ma taba sanin sa daga ko ina ba zai sa ma kuɗi kawai zai ga ya ma inda za a kai ma kaya baka san shi ba bai san ka ba haka gashi nan dai ko da yaushe receiving alert nake duk wanda muka yi magana da shi a WhatsApp because ina Twitter ina Instagram muna Facebook duka na wannan kamfanin namu sai shekara ta zo mana da wani tsari na Avaya challenge so kayana na shekara uku da ban saida su ba yanzu na saida su an yi lockdown last year kuma bamu samu wasu kaya sun dan fita gaba ɗaya ba to na last 2 years ma duk suna nan kuma lockdown aka zo aka samu wannan matsaloli to amma dai yanzu in fact kayan da yanzu nan ake ta tura mun ma ana nema gaskiya babu saboda kayana almost na cinye su gaskiya so ba abin da zan iya cewa a social networks gaskiya sai dai alhamdulillah
Sunana Hawa Adamu Bello CEO Kulis Hijab kuma sana'ata ina saida hijabai da galalluka da abayoyi da wasu kayan sawa na mata gaskiya social media a yanayin yanzu ta ingantar da kasuwanci sosai a watan Ramadan da muke kowa sauki yake nema a yanayin yanzu kuma sanadiyan wannan watan Ramadan da muke kowa na neman lada da albarka kuma na bada discount akan duk kayan da nake sayarwa saboda mutane su samu saukin siya kuma a lokacin zafi muke ga azumi ga sallah ya kusa social media ta riga mutane aikin zuwa kasuwa siyan kaya mutane za su zo su siya kaya ba tare da sun sha wahala ba aiki na kawai in dau hoton kayan da nake sayarwa na daura akan social media watan Instagram ko WhatsApp sai mutane su gani su tambaya tare da sun gaya mun size da suke so sai ni kuma na gaya musu nawa kayan da kudin turawa watan delivery sai tura musu duk inda suke
sunana gida da marafa to ni na aminta da sayan kaya ta hanyoyin na sada zumunta saboda a lokuta da yawa ka same shi ta wayannan bangarorin ma yafi sauki dan kaje kasuwa ka saya sai dai matsala ɗaya da akan fuskanta shine wasu lokuta abinda ka ganshi aka turo maka ba shi in ka saya da ka samu ba so ko ka samu yanayin quality din ba shi bane a jiki so da yawa da ka ga mutum ya sai abu amma daga baya zo yana complain da shi in kuma mayarwa din ne ma abin da ya duba wani cika yiwuwa ba so ba lalle bane ka mayar a refunding maka kuɗin ka on time ba akwai kayan da kwanan nan mun sai shi dogon riga ne ma yanda suka turo mana shi online ba haka muka samu kayan ba mun sai shi don kusan 20,000 kuma sai an yi a hankali saboda gaskiya akwai kafofin sada zumunta wanda suke gaskiya in ka sa kuɗin ka to sai dai a hankali gaskiya
sunana Fa'iza Nasir mazauniyar garin a garin Abuja kamar ni a yanzu idan ina buƙatar sayan atamfa ne ko kuma takalmi ko kuma wani abu makamancin haka mafi yawanci ba na zuwa kasuwa saboda a gani na ɓata lokaci ne idan na ɗan duba peji hakan nan na masu sai da kayayyakin nan na ga akwai gaskiya al'amarin su farko abin da nake dubawa kenan don wani lokaci za ka yi tsayayya a sannan kuma ka ga cewa wani lokacin jibu ne kawai dai suna fakewa da suna sai da kayan nan alhalin ba tasu ba ce sai na duba na gani tukunna idan har abin akwai gaskiya a ciki sannan sai na ba da kuɗi na sai na yi order sai a kawo mun har inda nake
hakan dai take masu sauraro kun dai ji daga ƴan kasuwa da masu siyan baki ɗaya anan shirin zai dakata a wannan makon sai mako na gaba da yardan Allah za a ji mu dauki da wani sabon shirin amma yanzu a madadin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsiyyah Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi da kuma fatan za a yi bukukuwar karamar sallah cikin koshin lafiya bisalam
a gaida Shamsiyya yanzu kuma bari mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta email za mu fara ne da sakon haɗin gwiwa daga Sani mai lange-lange a wuri Ali Usman Takalafiya da Zairi Bala Kofa Sabuwa. Masu cewa assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Dan Allah ku ba mu dama mu jajanta wa iyalai da ƴan uwan tsohuwar ministar mata a Najeriya Aishatu Alhassan wadda Allah ya yi warsuwa. Da fatan Allah ya gafarta mata dukkan kurakuranta albarkacin wannan wata na Ramadan mai alfarma. Sai kuma Shehu Adamu Rijau mai cewa sashin Hausa na muryar Amurka na shigo wannan filin a yau domin miƙa sakon ta'aziyya ga dokacin al'ummar Najeriya baki daya. Bisa ga babban rashin da muka yi na tsohuwar ministar mata Aishatu Jummai Alhassan wato mamar Taraba wadda Allah ya yi wa rasuwa jiya Juma'a a ƙasar Masar. Ubangiji ya jikanta ya sa ta huta amin. Sako na gaba ya fito ne daga Zainab matar Husaini Ali mai gishiri Rijau mai cewa salamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Ina so ku bani dama domin miƙa sakon ta'aziyya zuwa ga ƴan uwa da iyalan tsohuwar ministar mata wato Hajiya Jummai Alhassan wadda Allah ya yi wa rasuwa jiya Juma'a. Hakika mu mata mun yi rashin jaruma a siyasar Najeriya da fatan Allah ya jikanta ya sa can ya fi mata nan mu kuma ya sa mu gama da duniya lafiya. Yanzu kuma ga falalar Ramadan albarkacin wata mai tsarki na Ramadan.
Sunana Muhammad Suleiman Abu Suleiman babban limami na masallacin Sarkin Musulmi Bello dake Kaduna. Dangane da falalan watan azumi, alhamdulillahi wata ne mai albarka, ta ne mai falala, domin a cikin shi ne aka saukar da Alkur'ani mai girma. Allah madaukin sarki yana cewa shahrur ramadan alladhi unzila fihi alquran, wato watan azumin Ramadan wanda a cikin shi aka saukar da Alkur'ani, kuma a cikin dai daya aka saukar da Alkur'ani. Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah ya ce mun muka saukar da Alkur'ani a cikin daren lailatul qadar. To idan muka lura falalan wannan watan azumi, sai mu ga saukar da Alkur'ani da aka yi a cikin wannan watan azumi ya sa watan ya zama yafi kowanne wata daraja. Saukar da shi a cikin daren lailatul qadar sai ya sa wannan daren yafi dukkan shauran darare daraja, domin lailatul qadari khairun min alf shahr, wato yin ibada a cikin wannan daren kadai yafi watanni dubu, ma'ana wata dubu kusan kwatankwacin shekara 84 da wani abu aka ce yafi haka. Sa'annan annabin da aka saukar da Alkur'ani mai girma sai zama shine shugaban annabawa gaba daya, zaka ba wani annabi da ya kai shi daraja. Al'ummar da aka saukar da Alkur'ani shine mu al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sai Allah ya nuna cewa mun fi kowace al'umma daraja. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kuni fiyayyin al'umma da aka fitar a cikin dukkan al'umman duniya, domin kuna ganin mutane sun daina yin aikin alkhairi sai kuce ku yi, kuna ganin mutane suna yin sharri sai kuce su daina. Wa ina muka samu wannan Alkur'ani? Ta Alkur'ani ne ya sauka a cikin wato watan azumi. Shi yasa watan azumi ake so mutum ya yi ibada, ake so mutum ya zama mai tausayi, mutum ya zama mai juriya, ake so mutum ya zama mai haƙuri, mutum ya zama mai taimakawa al'ummarsa. In an maka laifi, kai haƙuri ka yafe. Maƙotanka ka lura da su, marayu ka lura da su, matan da aka mace aka bar su da ƴaƴaye su ma zaurawa ne suna buƙatar kulawa, a kula da su. Musulunci yana son wanda ba musulmi ba ka jawo shi, kai mishi mu'amala mai kyau, kai mishi murmushi. In an zo abincin ranar sallah ka iba ka kai mishi, ka ja shi a jiki, ku yi mu'amalar ku. In ya yarda ya karɓi addinin musulunci, in bai yarda ba ku yi zaman lafiya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Kafin mu yi sallama da ku, ina miƙa ta'aziyyata ga al'ummar Masihiyawa a Najeriya, da ikkilisiyar Majami'ar Ikwa a jihar Zamfara, da gidan marigayi Shibkau Mamangora, musamman ma iyalan Hajar Shibkau, Yunana Shibkau da dukkan iyalan Shibkau, saboda rasuwar Mama Hadiza Shibkau Gora wadda aka fi sani da Mama Lije, wadda za a yi jana'izar ta gobe Litini a Gusau bayan addu'a a Majami'ar Ikwa. Allah ya jikanta da rahama ya kuma ba da dangana a mu. Yanzu a madadin Sarfilu Hashin Gumal da ya taya ni gabatar da shirin, da Linus Sahilu da ya hada, da injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri, da fatan za a sha ruwa lafiya. Wassalam.